This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Juma'a, babbar rana 11 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
To baba, kasar kamar ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 99 a duniya, bayan da aka dade ba a gabiya a bainar jama'a ba lamarin da ya janyo raɗe-raɗen cewa ba shi da lafiya. A yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakan kare farar hula, yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile barkewar babban fada a gabas ta tsakiya.
Kanin labaran kenan. Kamar yadda ka ji a kanin labarai, a cikin shirin ma za ku ji cewa ministan harkokin cikin gida na Kamaru ya yi barazanar hukunta duk wata kafar yaɗa labarai da za ta tattauna akan batun lafiyar shugaba Biya.
Ina ganin ma kamar shi ministan cikin gida Paul Atangaji bai san ma me ake kira da demokradiyya ba, saboda demokradiyya ne ta ba ma kowane ɗan Kamaru tofa albarkacin bakin shi.
Haka zalika, a shirin za a ji cewa gwamnatin sojan Niger ta soke takardun izinin zama ɗan ƙasa na wasu jami'an haɓɓararriyar gwamnatin Muhammadu Bazoum.
Mutane ne waɗanda kifar da tsohuwar gwamnati bai burge su ba, sai suka tsere suka wuta ƙasa, suka je suna haɗin kai da su da 'yan ta'adda da su da ƙasashen Turawa saura waɗanda ke so su tarwatsar da wannan juyin juya halin.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari, wanda murya Amurka ke yi da abokan hulɗarta, wanda shirin a yau ya yada zango a garin Wushishi na jihar Niger, Najeriya. Muna kuma ɗauke da saƙonnin ku masu sauraro da ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Kamaru ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 91 a duniya, kamar yadda aka bayyana a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fadda, bayan da aka dade ba a gabiya a bainar jama'a ba lamarin da ya janyo raɗe-raɗen cewa ba shi da lafiya. A farkon makon nan ne dai hukumomin kasar suka fitar da wasu bayanai da ke cewa shugaban ya kai ziyara ne kasar Geneva kuma yana lafiya, tare da yin watsi da rahotannin da ke cewa ba shi da lafiya a matsayin labarin kanzan kuregi. A cikin wasiƙar da aka tura wa gwamnonin yankin mai ɗauke da kwanan watan 9 ga watan Oktoba, ministan cikin gida na kasar Paul Atanga Inji ya ce tattaunawa akan lafiyar shugaban wani muhimmin batu ne da ya shafi tsaron ƙasa. Daga yanzu an haramta duk wata tattaunawa ko muhawara a kafafen yaɗa labarai akan halin da shugaban ƙasa ke ciki. Waɗanda suka saba hakan kuma za su fuskanci hukuncin doka mai zafi, a cewar Inji. Ministan ya kuma umarci gwamnoni su kafa wani sashi da zai sa ido akan abubuwan da kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu ke yaɗawa, har ma da shafukan sada zumunta. A yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakan kare farar hula da tabbatar da cewa ba a jefa su cikin haɗarin musayar wutar da ake yi a yaƙin yankin ba, yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile barkewar babban fada a gabas ta tsakiya da kuma neman sasanci tsakanin Isra'ila da Lebanon ta hanyar diplomasiya. Wannan dai yana zuwa ne yayin da Isra'ila ta kai hare-hare a Gaza da birnin Beirut, waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da dama. Rundunar sojan Isra'ila dai ta ce tana kai harin ne akan 'yan ta'adda. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Kamaru, inda ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya yi barazanar hukunta wani ɗan jarida da sauran masu sharhi da za su gudanar da shirye-shirye a kan batun rashin lafiyar shugaban ƙasar Paul Biya. Wakilinmu Muhammad Bashir Ladam na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A cikin sanarwarsa ta ranar Alhamis, Paul Atanganji yace an haramtawa 'yan jaridu da kafafen yaɗa labaru duk wani shiri dangane da lafiyar shugaban ƙasa Paul Biya. A faɗin minista, waɗannan shirye-shirye za su baiwa maƙiyin ƙasa damar faɗin ƙarya da mugayen kalamu akan Paul Biya. Wannan sanarwar ta janyo maganganu da dama musamman wajen 'yan jarida da 'yan siyasa. Khalid Mama ɗan jarida ne shi.
Tunani na game da wannan shine cewa Peter Atanganji ya nuna gaskiya ba demokrasiya a wannan ƙasa, ba demokrasiya domin bai ba duk kowa daman ya faɗi tunanin shi a game da wannan shirin da aka gani akan mai ƙasa zai yi tsawon lokaci. To bayan wannan kuma ya ja kunnen 'yan jarida, bayan su da kansu suka ce ɗan jarida ya ƴancin kansa da zai yayi aiki wato babu wani matsala, amma dai ya aiki akan gaskiya, saboda aikin jarida abin da ka gani abin da ka ji ne. To an ji mai kasa bai nan, an gani baya nan, dole a tambayi a ina yake.
Shi kuma Abdullahi Sa'adu shi ma ɗan jarida mai sharhi kan siyasa.
Eto a gaskiya wannan fitowar bai dace ba, gaskiya da wannan take haƙƙin masu faɗa a ji ne, ba yadda za a yi a ce a cikin wannan ƙasa ta demokradiyya yadda aka ba wa 'yan jarida 'yancin faɗan albarkacin bakinsu, wani minista ya zo na cikin gida ya zai haramta wa 'yan jarida tattaunawa akan wato lafiyar shugaban kasar Kamaru, wannan bai dace ba. Ni ban taɓa ganin irin wannan ɗin ba, sai dai a irin mulkin mallakar da aka yi wa ƙasashenmu. Ya za a yi a wayi gari a ce wai shugaban ƙasa na ƙasa kamar irin ta Kamaru wai ba za a tattauna akan rashin lafiyarsa ba? Wannan ai kaga wannan abu ne wanda gaskiya ni ne mamaki da naga wannan sakon da aka turo mini, nace to yanzu waɗanda za su yi biyan wannan ma wannan sakon ba doka ba ce? Minista bai da izinin ya ɗauki abu wanda ya saba wa doka, sannan kuma mutane su amince. In akwai wani abin da bai dace ba ake a kafafen sadarwa TV ko rediyo ko abin da na jarida, akwai hukuma wacce take da kula da wannan CNC, ita ce da ke da hurumin hukunta wani ɗan jarida ko wani gidan TV rediyo jarida akan ya take dokar ƙasar.
Usmanu Ibrahim kuma ɗan siyasa ne shi kuma ga abin da ya ce.
To wannan ai abin al'ajabi ne, kuma ina gani ma kamar shi ministan cikin gida Paul Atanganji bai san ma me ake kira da demokradiyya ba, saboda demokradiyya ne ta bama kowane ɗan Kamaru tofa albarkacin bakin shi. Hasali kuma ai ayat tambaya ce a ce kai a matsayinka na ministan cikin gida ka hana kafafen yaɗa labarai bayani akan lafiyar shugaban ƙasa. To ba rami me kawo rami, ai ba rami me kawo rami, indai kana wato kokonto ko kana jin shakka a kowa ya faɗi albarkacin bakin shi akan shugaban ƙasa, to akwai wato wani abin da kai karankan ko kuma gwamnati take so ta ɓoye. Wannan ai cin zarafin demokradiyya ne.
Kadan ba a manta ba, wannan sanarwar Atanganji ta bayyana gab lokacin da 'yan Kamaru suke tambaya ina Paul Biya, shin yana mace ne koko yana raye? Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
'Yan sandan Pakistan sun ce a yau Juma'a masu tayar da ƙayar baya sun kai hari da sanyin safiya a wata mahaƙar gawayen Kwal da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan, lamarin da ya yi sanadin mutuwar aƙalla ma'aikata 20 tare da jakkata wasu da dama. Maharan dauke da manyan makamai kamar rokoki da gurneti sun kai farmakin ne akan gidajen mahaƙan da ke gundumar duki mai arzikin albarkatun ƙasa. Jami'an 'yan sanda sun shaidawa manema labarai cewa maharan sun cinnawa injinan haƙar ma'adinai wuta kafin su tsere. Ma'aikatan lafiya a wani asibitin gunduma sun ce mutane aƙalla 7 da suka tsira daga harin ana jinyarsu. Jami'an hukumar yankin sun kuma ce akasarin waɗanda aka kashe da waɗanda suka jakkata mazauna yankin Baluchistan ne, inda 'yan ƙabilar Pashtun suka fi yawa. Sannan akwai aƙalla ma'aikata 'yan gudun hijira 'yan Afghanistan guda 3 daga cikinsu. nan take dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin haran, amma a ƴan makonnin baya-bayan nan ƴan tawayen kungiyar BLA sun zafafa kai hare-hare a lardin, inda suka kashe jami'an tsaron Pakistan da yawa da farar hula.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A wani abin da aka kira matakin wucin gadi, hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun ba da sadarwar sokewa wasu mukarraban hambararren gwamnati, wato shugaban kasa Muhammad Bazoum, takardu na zaman, wato na shaidar zaba ƴan kasa, bisa zargin su da aikata jirin wasu laifuka masu nasaba da yiwa tsaron kasa barazana da cin amanar kasa da dai sauransu. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mutanen da sanarwar sakatariyar gwamnatin Nijar ta ayyana a matsayin waɗanda shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Abdurrahman Chani ya kwace wa takardun zama ƴan ƙasa a ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'addanci ta ranar 27 ga watan Agustan 2024 sun haɗa da tsohon minista Risa Bola da Fagui Hamidin Abdu da Ahmadu Ingade Hamid da Abdulkadir Muhammad sai Abu Muhammadu Tarka da Dauda Jibo Taku Bakwai da Karin Gama Wali Ibrahim da Haruna Gazobi Suleiman da Musa Mumuni, dukkan su kusoshin fadar shugaban kasa a zamanin shugaba Muhammad Bazoum, matakin da tuni ya fara daukar hankulan ƴan kasa. Elkabir Muhammad mamba ne a gamayyar kungiyoyi ta Sinarishi da SOSA.
Mutane ne waɗanda kifar da tsohuwar gwamnati bai burge su ba, sai suka tsere suka huta ƙasa, suka je suna haɗin kai da su da ƴan ta'adda da su da ƙasashen Turawa saura waɗanda ke so su tarwatsar da wannan juyin juya halin. Wannan abun dai zai sa barazana da tare zaune tsayen da suka yi zaman muna za su daina. A yanzu da aka soke wannan, in su abun bai musu daɗi ba, kokari za su yi su komo a cikin ƙasa, su zo su tafi gaban kotu su wanke kansu.
Hukumomin sun ce suna zargin waɗannan mutane da aikata abubuwan da ke barazana wa zaman lafiya da sha'anin tsaron jama'a, tare da haɗa kai da wata ƙasar waje a yunkurinta na rikitawa hukuma lissafi ta hanyar bada bayanan da za su taimakawa dakarun waccan ƙasa su yi wa Nijar kutse, tare da neman tunzura askarawan ƙasa su bijire, a cewar sanarwar da aka bayar a kafafen gwamnati. Haka kuma ana zargin su da yada bayanai ko kalamanta da zaune tsaye da kulle makarkashiya da cin amanar kasa, sai ba da gudunmuwa a yunkurin katse hanzarin rundunar tsaron kasa da nufin haddasa cikas wa ayyukan tsaro. Sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa
a kowane lokaci Nijar ta samu kanta cikin irin wannan yanayi. Idan aka yi la'akari mulki da aka yi na soja a Nijar, to sojawan sukan karya inda ba gaba. A matsayinmu na wa'anda ke gwagwarmaya ta sai an dawo da doka da oda bisa ga tafarki na demokaradiyya, za mu ci gaba da gwagwarmaya da faɗa ma wa'annan sojawa gaskiya, saboda 'yan Nijar asili abun a cikin jini yake ba bisa ga takarda ba.
Kawo yanzu ba wani martani daga ɓangaren mutanen da abin ya shafa. Dukkan su na hijira a ƙasashen waje, inda akai-akai suke caccakar manufofin CNSP ba ƙaƙautawa ta kafafen sada zumunta. Asali ɗaya daga cikin su, wato Risa Bola, ya sanar da kafa ƙungiyar 'yan tawaye don gwagwarmaya da makamai da nufin mayar da Nijar kan tafarkin demokaradiyya. A washegarin ƙirƙiro wannan doka, ƙungiyar Transparency International da Human Rights Watch sun buƙaci hukumomin Nijar su janye ƙudurin da suka ayyana a matsayin wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kada a shafa wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Daɗan gari. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na Daɗan Gari, shirin haɗin gwiwa a tsakanin muryar Amurka da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo na sashen Afirka ta Yamma. To yau shirin ya haɗu da gidan rediyon Prestige FM da ke birnin Mina, inda kuma muka leƙa garin Wushishi, hedikwatar ƙaramar hukumar ta Wushishi, domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa. Alhaji Muhammadu Balajidu shine majidadin Wusheshi wanda ya rubuta littattafai guda biyu da ke bayyana tarihin wannan gari ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na Wusheshi Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar.
An kafa wannan gari na Wusheshi a shekara 1860 bayan hijirar Annabi Isa.
Yanzu garin yana da kusan shekara 164 kenan.
Eh, insha Allah. Da aka Wusheshi yanzu shekaran 164 kenan.
To su waye asalin waɗanda suka kafa wannan gari? Domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix, akwai Nufawa, akwai Hausawa, har ma da mun ga wani bangare Gwarawa ne. Amma su waye suka kafa wannan gari na Wusheshi?
To ainihin gaskiya shi Umaru na Gwamace shi ya kafa Wusheshi. Kamar yadda na faɗi a cikin shekara 1860. To da ya zo shi Umaru na Gwamace ya cimma da Gwarawa da Nuhawa a wurin a wani gari da ake cimma Bogi. To nan ya zauna da shi da mutanen shi toron kaya da suka biyo shi.
Kana nan shi Umaru na Gwamace da ya taho daga daular Sokoto kenan shi ya zo ya kafa wannan gari na Wusheshi?
Shi Umaru na Gwamace jika yake ga Ibrahim Shehu Usman dan Hojo. Domin shi da ne na da na goma ne ga Abubakar Atiku. Shi kuma Abubakar Atiku jika yake ga Usman dan Hojo mujaddadi wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa san da ya yakin jihadi. To shi Umaru na Gwamace da ya bar kasan Sokoto wurin ɗan uwan shi da suke sarauta can, ya biyo ta Gwandu, ya biyo ta birnin Gwari, daga nan ya gangaro ya zo ƙasar Nuhawa, ƙasar Bidda. Daga Bidda shine ya gangaro nan Bogi.
Ita Bogin har yanzu tana nan koko babu?
Tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi, amma akwai dan settlement haka wurin.
Daga nan garin Wusheshi ba nisa zuwa Bogi?
Kamar kilomita 6 ne. Wato da aka kafa Bogi din, da aka zauna ya cimma Nuhawa da Gwarawa cikin garin Bogi. To shi dama mayaki ne, ya je ƙasar Nuhawa ya yaƙi, ya zo nan ƙasar Gwarawa ya yaƙe su, yana yaƙi ya je ƙasar Kammukawa yana ta yaƙin shi, sai baɗan shi Abubakar Modibo ya riƙe Wusheshi, ya riƙe Bogi ka hanyar ai Wusheshi ne lokacin. To sai Nuhawan cikin garin Bogi din da Gwarawa sai suka yi tawaye. Suka fitattaki toron kawa din suka hita suka yaƙe su.
Saboda shi Umaru na Gwamace
baya nan. Sai shi Abubakar Modibo ya aka ma na Gwamace yana can wurin yaƙin shi, ya ce to mutanen ga wasu yin bori sun yi tawaye. Sai aka ce to shi sai shi Umaru na Gwamace ya ce ni na bi maka wurin ne, ai na bi maka ne ka kama kasan ka kenan, ni na yi gaba. To shine sai shi Modibo, Abubakar Modibo, sai ya koma Lemo ya sansani ya hada sojoji sosai. Daga nan ya danno ya zo ya ƙara ya murƙushe mutanen Bogi ya ci su da yaƙi ya kace-kace da garin. To bayan ga an yaƙi an ci gari, sai sarakunan suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama. Sai na Gwamnati ya ce a'a, abinda ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kafa. To shine ya samu hili daban, ya kafa Wusheshi.
Wato aka ƙara gaba?
Aka ƙara gaba, aka yi sabon gari, aka kafa Wusheshi, aka yi ganuwa, aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci, daga nan da ya zama garin su aka zauna.
To shi Umaru na Gwamace da ya wuce ina yayi? Domin Kwantagorama an ce shi Umaru na Gwamace ya kafa ta. To da Wusheshi da Kwantagoran wani gari ne shi Umaru na Gwamace ya fara kafawa?
To gaskiya abin da ya faru, kaga akwai wani littafi da na rubuta na ce Wusheshi the first headquarters of Nagwamace Kingdom. Wato headquarter ko kuma birnin da Nagwamace ya fara kawai ita ne Wusheshi. Saboda haka ya kawo Wusheshi kamar da na yi bayani a 1860. To Kwantagora ya kawo ta ne bayan shekara 4, 1864. Kaga Wusheshi tana gaba kenan a tarihi.
yanzu garin Ushishi din nan zuwa yanzu shekaru 164 din nan sarakuna nawa suka mulki wannan gari na Ushishi?
Sarakuna 8 suka mulki wannan garin. Da farko shi dai akwai shi Umaru na Gwamaci din, uban gayya, wanda shi za a ce ya fara mulkin wurin tun sanda aka wata 1860. To daga nan sai dan shi da ake kira Abubakar Modibo, shi ya yi mulkin wurin ne daga 1864 zuwa 1876, domin lokacin da shi Umaru na Gwamaci ya je ya kawo kwantagora a 1864. To bayan ya rasuwan shi, sai shi Abubakar Modibo din ga aka dago shi aka maida shi sarkin Sudan na kwantagora, ya bar Ushishi a 1876 kenan. To sai da ya wuce sai aka bar Ibrahim na Gwamaci, shine ya zama sarkin Ushishi. Shi kuma ya yi mulki ne daga 1876 din nan zuwa 1880. Shi ma bayan rasuwan Abubakar Modibo, sai aka dauki Ibrahim na Gwamaci sai ya zama sarkin Sudan. To nan sai aka ba a Ushishi, sai aka ba Ibrahim da Modibo, shi ya zama sarkin Ushishi daga 1880 zuwa 1927, wato 1880 zuwa 1927. To bacin dan Modibo ya rasu, sai Abubakar Bagudu ya zama sarkin Ushishi na biyar. Shi ya yi mulki ne daga 1927 zuwa 1969, wato 1949 zuwa 1969. To bacin shi ne sai Ibrahim Abubakar, shi ne ya zama sarkin Ushishi na bakwai. Wannan yana ma makaranta, yana funfo, aka dauko shi yana yaro matashi dan saurayin shi, aka ba shi sarkin Ushishi. To shi ya yi mulki tun daga 1969 din nan har zuwa 2009, ya dade bisa mulki
shine mafi wadadewa,
da mai kusan shekara 40 kenan. To daga nan dada sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009. Dan shi wanda ke mulki yanzu shine Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar the First, shi ke mulki.
To yanzu wani irin ci gaba kake ganin Ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu?
Gaskiya an samu ci gaba kwarai, domin bacin bunƙasa da ta yi ta, domin ka yanzu Turawa hannun ƙasar mu na dinga duk ƙasan Ushishi ne. Domin ko da Bature ya zo, sarkin Ushishi ya dawo ya yi mulki nan mina, ya zama emia. To daga baya ne kasan mutanen da ya ga hilin ya yi mayawa, ya baya mina baya Ushishi, ce kai shi ya so ya zauna Ushishi, kuma bai so ya rabu da 'yan uwan shi na kwantagora can. Sai Bature ya ce, to in wanda ka koma Ushishi da zama, za mu rage maka hili, minanga za ba zama karkashin ka ba. Ce ya yadda, shikenan sai aka bashi zungiro da Ushishi kawai. Amma bacin wannan kaga ai an ci gaba, domin kaga zungiro na kasan Ushishi nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya. Lokacin da Lugard ya zo wuraren 1901, aka zo aka yi amalgamation, wato aka hada Najeriya, kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914. Aka yi amalgamation of Najeriya, zungiro ta zama headquarter na Najeriya. Wannan headquarter ta dade ya kai shekara tsakanin 6 da 10, kaga duk kasan Ushishi ne. Kaga Ushishi mun zama kasan Ushishi, ta yi zama headquarter na Najeriya. To bacin wannan, a wanga sabon zamani da aka kawo, an kafa makarantu kala-kala, da makarantun primary da makarantun secondary, ga sanin su GTC Ushishi, ga ma hada higher institution Niger State Polytechnic, wanda ana sa ran insha Allah wata ran za ta zama University of Technology. To kaga ba karamin ci gaba aka yi ba, ga asibitoci da clinic da general hospital duk an kafa. In kuma ka shiga cikin garin, za ka ko ina kwalta ne, manyan mu da suka rike kasan ga sun sa mu na kwalta cikin gari. So an samu ci gaba kwarai da gaske.
To Alhaji, majidadin Ushishi yanzu me Ushishi take bukata yanzu? Mun san dai ba a rasa bukata, amma me kuke gani ya kamata a ce an kai Ushishi?
Gaskiya abin da muke bukata Ushishi, an dade ana neman wannan abin, tunda tarihi ya nuna cewa sarautan Ushishi ba karamin sarauta bane, tunda har sarkin Ushishi ya yi emia a nan mina. To gaskiya duk abin da dan ushishi ke bukata yanzu shine cikin ikon Allah, in Allah ya yarda, a ba sarkin ushishi san da ya zama
wato ya zama sarki mai daraja ta daya,
ya zama emir a ushishi, daya daga cikin abubuwan muke bukata kenan.
Eh, wato shine babban ciwon
ku, shine babban ciwon mu.
To jama'a, abinda ya sa muke nan a cikin shirin na wannan makon, a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo maku tsaf-tsaf, musamman hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na muryar Amurka. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu agogon mu na cewa karfe 11 ne da minti 25. Yanzu ku ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana daga wato ta email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Maimuna Idris Kano da Balkisu Garba na Hali Kamba da kuma Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano. Suka ce a gaskiya wannan matsayin rayuwa da 'yan Najeriya muke ciki, sai dai mu ci gaba da addu'ar Allah ya kawo mana dauki a Najeriya, musamman ganin mata su ne suka fi shiga damuwa da wahala. Ya kamata 'yan uwanmu matan Najeriya mu yi karatun tanazu wajen sake zaben nagartattun shugabanni, ganin yadda mu mata mu ne muka fi yawan ƙuri'u a lokacin zabe. Sai sako na gaba na Mahmud Salihu Kauran Namo da jihar Zamfara. Yace yadda kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ke sanar da ƙarin kuɗin man fetur a duk lokacin da ya ga dama, ba tare da yin la'akari da mawuyacin halin da al'umma ke ciki ba, na ƙara fito da yadda babu wani sauran tausayi da ya rage tsakanin talakawan Najeriya da kuma gwamnatin shugaba Tinubu. Sai wani sakon haɗin gwiwa na Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Makeri Madatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da kuma Musa Malam Indu Kazawe Jamhuriyar Nijar. Suka ce sulalewa da wasu tubabbai 'yan Boko Haram suka yi a jihar Borno Najeriya gaskiya abin damuwa ne, ganin cewa sai da aka saki jiki da su suka san inda ake bi a shiga a fita, kana suka gudu. Kuma wannan na nuni da yadda gwamnatin Tinubu ta yi kitso da kwarkwata wajen tantance sahihancin tuban nasu da suka tada a yanzu, da fatan Allah ya mana maganin su.
Amin summa amin. Da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaice, ƙasar Kamar ta haramta duk wata tattaunawa ko muhawara game da lafiyar shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 91 a duniya, kamar yadda aka bayyana a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta fadda, bayan da aka dade ba a ga biya a bainar jama'a ba, lamarin da ya janyo raɗe-raɗin cewa ba shi da lafiya. A farkon makon nan ne dai hukumomin ƙasar suka fidda wasu bayanai da ke cewa shugaban ya kai ziyara ne a ƙasar Geneva kuma yana lafiya, tare da yan watsi da rahotannin da ke cewa ba shi da lafiya a matsayin labarin kanzan kuregi. A yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakan kare farar hula da tabbatar da cewa ba a jefa su cikin haɗarin musayar wutar da ake yi a yaƙin yankin ba, yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile barkewar babban fada a gabas ta tsakiya da kuma neman sasanci tsakanin Isra'ila da Lebanon ta hanyar diplomasiya. Wannan dai yana zuwa ne yayin da Isra'ila ta kai hare-hare a Gaza da birnin Beirut, waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da yawa. Rundunar sojan Isra'ila dai ta ce tana kai harin ne akan 'yan ta'adda. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya fada akan wani gini inda ake hada-hadar kasuwanci a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine a jiya da daddare, inda ya kashe mutane hudu ciki har da wata matashiya 'yar shekaru 16, a cewar gwamnan yankin Ole Kiper a yau Juma'a. Wannan dai shine hari na hudu da Rasha ta kai akan tashar ruwan Odessa da ke bakin tekun Bahar Rum da kuma yankin da ke kusa a cikin kwanaki 5 da suka wuce. Gwamnan ya ce an ayyana yau Juma'a a matsayin ranar makoki don tunawa da mutanen da aka kashe a wani harin jiragen sama marasa matuki da Rasha ta kai a ranar 9 ga watan nan na Oktoba.
To masu sauraro, iya abinda za mu kawo muku a daidai wannan lokaci kenan, sai kuma an jima da daddare za mu zo muku da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana duk abubuwa da kuke so wanda ya shafi zamantakewanku. amma kafin nan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Yesham wacce ta shirya ta bada umarni da kuma ma injiniyan mu ta wannan lokacin Madam Helen Babaya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku wassalam.